Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis, tare ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bindiga sun kai hari garin Turai ta na jihar Sokoto, inda suka kashe mutane 6 tare da sace mutane 15 ciki har da mai garin. A jihar Kaduna kuma haɗakar ƙwararru da wasu ƙungiyoyin masu ruwa da tsaki sun fitar da wani sakamakon bincike na shekaru 3 akan sabon takin zamani da gonaki ke buƙata a jihar. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To a baka kafin nan ga alheri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden yana shirin umurtar ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan 2.5 da kuma 'yan kwangila su yi allurar rigakafin corona. Sabon umarnin da ya maye wanda ya bayar tun farko da aka buƙaci waɗanda ba su yi rigakafin ba su riƙa yin gwajin cutar akai-akai. Na daga cikin shiri mai mataki 6 da Biden zai gabata a jawabin da zai afada White House da nufin daƙile yaduwar nau'in Delta da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Da wannan umarnin, fadar White House suna kyautu da zaton samun goyon bayan kamfanoni a duk faɗin Amurka. Waɗansu manyan kamfanoni sun riga sun fara buƙatar ma'aikatansu su yi rigakafi ko kuwa su rasa ayyukansu. Babu tabbacin ko umarnin da shugaba Biden ya bayar zai shafi ma'aikatan gwamnati ko kuma 'yan kwangila da suke neman a ɗaga masu ƙafa bisa dalilan addini ko kuma buƙatun kare lafiyarsu. Galibin waɗanda ke kamuwa da sabon nau'in Delta waɗanda ba su yi rigakafi ba ne, duk da yake ana samun ƙalilan daga cikin waɗanda suka yi rigakafin suna kamuwa da cutar. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya shiyyar Afirka ta faɗa yau Alhamis cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya ragu da kimanin kashi 23 cikin 100 wannan makon. Adadi mafi girma cikin makonni 8 tun lokacin da aka samu ƙaruwar masu kamuwa da cutar a watan Yuli. A jawabinta na mako-mako kan COVID-19, Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Mashidiso Moti, ta ce wannan labari ne mai daɗi kuma manuniya ce cewa yaduwar na raguwa bayan nau'in Delta ya haifar da ƙaruwar masu kamuwa da cutar na lokaci mai tsawo fiye da yadda aka zata tun farko. Ta kuma bayyana cewa sama da mutane 200,000 suka mutu ta dalilin cutar corona a nahiyar Afirka tun da cutar ta ɓarke. Moti ta ce masu ilimin kimiyya suna ƙoƙarin tantance sabon nau'in cutar da ake kira C12, wadda kuma aka samu tsakanin mutane 130 a ƙasashe 10 na duniya da suka hada da ƙasashen Afirka 5. Kawo yanzu babu shaida da ta nuna cewa nau'in C12 ya fi saurin yaduwa ko kuma yana da wani tasiri ga kaifin rigakafin COVID-19. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa a ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar Malaysia. Kundin tsarin mulkin ƙasar ta Malaysia ya ba maza 'yancin 'ya'yansu da aka haifa waɗansu ƙasashe damar zama 'yan ƙasar Malaysia, amma mata ba su da wannan 'yancin. Sai dai alƙalin babbar kotun Akhtar Tahir ya yanke hukunci yau Alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da launi idan aka yi amfani da ita kaɗai, sabili da haka tilas ne a gama ta da dokar da aka haramta nuna wariya bisa dalilan jinsi. Masu goyon bayan ƙalubalantar dokar 'yancin zama ɗan ƙasar sun ce tana tilasa matan ƙasar Malaysia su ci gaba da zama a auren da ake cin zarafinsu domin su zauna da 'ya'yansu. Suka kuma ce 'ya'yan sukan fuskanci ƙalubale wajen cin moriyar ayyukan gwamnati da aka yi domin jin daɗin rayuwa al'umma, kamar samun ilimi da kuma kula da lafiyarsu. Gwamnati ta nemi a yi fatali da ƙarar da matan suka shigar. Zuwa yanzu dai gwamnatin bata mai da martani kan hukuncin da kotun ta yanke ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci, sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. An gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta Koriya ta Arewa. Waɗansu masu sharhi sun sa zuciya Koriya ta Arewa za ta yi amfani da wannan lokaci wajen gabatar da waɗansu manyan makaman yaƙi kamar yadda ta saba yi a lokutan baya. A maimakon haka aka gudanar da bikin cikin al'ada farin kaya, aka yi fareti da dawakai da karnukan aikin tsaro da kuma motocin aikin kashe gobara waɗanda suka yi jerin gwano suka kewaya dandalin Kim Il-sung. Wannan shine faretin soji na uku da Koriya ta Arewa ta gudanar cikin shekara guda, kuma na farko tun da shugaba Joe Biden ya hauka ragar mulki. Waɗansu suna ganin shi a wani matakin matsawa Amurka lamba yayin da tattauna tsakanin ƙasashen ta cije, duk da cewa ba ya tsokana kamar lokutan gwajin manyan makamai a baya ba. Daga ƙarshe shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu sun ce bisa ga dukkan alamu zaben majalisar dokokin ƙasar Rasha da ake shirin gudanarwa cikin makonni biyu masu zuwa zai kasance mafi rashin sahihanci tun da Vladimir Putin ya hauka ragar mulki shekaru 21 da suka shige. Binciken ra'ayoyin jama'a dangane da zaben na nuni da cewa kashi 26 na al'ummar ƙasar Rasha ne kadai ke shirin zaben jam'iyyar United mai mulkin ƙasar Rasha ranar 19 ga watan Satumba, adadi mafi karanci tun shekara ta 2008. Duk da haka abokan hamayya Putin kalilan sun hakikanta cewa zai lashe zaɓe sabili da za a tafka magudi a rufewa masu kushewa Putin baki, a hana 'yan takarar da suke neman tsayawa takara ba tare da jingina da wata jam'iyya ba, da musgunawa masu kada kuri'a da kuma ba masu kada kuri'a tukuicin kuɗi. Kafofin sadarwa na gwamnatin Rasha sun yi watsi da korafin yiwuwar magudin zaben, suna cewa kamfe ne na ƙasashen yammaci da nufin bakanta zaben, suka kuma ce za a ƙara samun rahotannin ƙanzon kurege yayin da zaben ke ƙaratowa.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, yayin da sojojin ƙasar ke fafutukar kawar da 'yan ta'adda daga wasu yankunan ƙasar, 'yan ta'addan na ci gaba da huce haushinsu kan al'ummomin yankunan da ke makwabtaka. Wannan lamarin dai ya faru a jihar Sokoto da daren jiya Laraba, inda maharan suka afkawa garin Tureta wanda ke makwabtaka da jihar Zamfara, suka kashe mutane 6 da kuma garkuwa da wasu ciki har da mai garin. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana.
Alamu dai na daɗa nuna cewa fatattakar 'yan bindiga da mayakan Najeriya ke yi a jihar Zamfara ya sa makwabtan jihohi sun soma ɗanɗana kudarsu daga hannun 'yan bindigar, waɗanda watakila wuya ke koro su daga inda suke ɓoye a jihar Zamfara. Irin haka ne ke faruwa a jihar Sokoto, inda yanzu haka al'ummomi da ke makwabtaka da jihar ke fuskantar hare-haren ta'addanci. Garin Tureta, wanda ya iyaka da na Bakura ta jihar Zamfara, ya ɗauki bakoncin barayi da tsakiyar da ranar Laraba. Mutanen da nazanta da su da ba su ambaci sunansu ko a saka muryarsu ba sun tabbatar da cewa maharan sun shiga garin lambar Tureta da tsakiyar dare, suka kashe mutane 6 suka kama 15 haɗi da mai garin na lambar Tureta. Rundunar 'yan sanda ta jiha ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin, amma a cewar kakakinta ba cikakken bayani kawo zuwa yanzu.
Okay, lambar Tureta gaskiya har yanzu ban samu official confirmation ba, although incident din is confirmed, muna da confirmation na incident din. Amma
ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta yi jaji ga mutanen garin ta hannun mataimakin gwamna Munir Muhammad Dan Iya.
Muna labarin cewa an samu rasuwar mutum 6 da kuma sauran waɗanda suka samu rauni. Insha Allah gwamnati za ta ɗauki nauyin waɗanda da wannan rauni. Kun san wannan matsalolin suna faruwa gare mu saboda makwabtanmu na ayyukan da ake gabatar su a can. Haka ma muna mika jaji ga dukkanin lafiyar mutanen wannan gari na lambar Tureta. Ana iyakacin kokari na ganin cewa Allah ya kawar da wannan musibi. Abu ne ya zama ruwan dare in ka tarba nan sun bule.
Suma makwabtan garin na Tureta, inda aka ɗauki mutane 28 kwana 2 da suka gabata, suna ci gaba da zama ɗarɗar a cewar wani mazaunin garin.
Mafi yawancin mutane kusan kashi 90 cikin 100 ba su kwana gidajensu. Zahirin gaskiya yanzu muna buƙatar taimako na gaggawa na a taimaka a san an turo muna jami'ai waɗanda za su iya kula da yankunanmu da rayukan mutane da suke fama da matsaloli. Don yanzu haka akwai mutane waɗanda 'yan ta'addan suka ɗauka suna can hannunsu ba a san me ake ciki ba ma a kai. Sannan akwai waɗanda aka ce sun kubuta kuma kawo yanzu kwana biyu kenan. Ba su hannunmu kuma ba su can hannun 'yan ta'addan.
Jama'ar yankunan da ke makwabtaka da jihar Zamfara dai na ganin da hukumomi sun ɗauki mataki na bai ɗaya da watakila ba a samu wanzuwar ta'addancin ya zuwa yankunan su ba.
Idan za a operation irin wanga to su san cewa hadda sun kurbatsa waɗannan 'yan ta'addan to wuraren da ba sun ka bari daga baya nan na za su yiwa. Don haka kamata ya a ce sun ɗauki wani mataki saboda da an kurbatsa waɗangayen iskar nan sun kayu. Kuma gashi muna gani yanzu jiya tureta sun shiga gida-gida suna bin mutane suna kashewa suna ɗauka. Kaga ashe waɗanda an ka turo daga Maradu ne da Bakura sun kayo nan.
Duk matakin za a ɗauka su ɗauke shi bai ɗaya a yi shi kuma bai ɗaya. Domin a kakkaɓe 'yan ta'adda daga cikin
wannan lamarin da yana faruwa ne a lokacin da jami'an tsaro a Sokoto suka kama wasu da ake tuma masu satar mutane ne cikin su kuwa har da wanda suka ce ya bayyana cewa yana cikin waɗanda suka sace yaren makarantar ta gina a jihar Niger. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai muna Najeriya inda haɗakar ƙwararru da wasu ƙungiyoyin masu ruwa da tsaki ga fitar da wani sakamakon bincike na shekara uku akan sabon takin zamani da gonaki ke bukata a jihar Kaduna, wanda zai haɓaka amfanin gonakin manoma baki ɗaya a jihar. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Binciken samar da sabon takin da ya kwashe shekaru uku dai zai kammalu ne a ƙarshen wannan shekara da muke ciki, kuma akwai yiwuwar takin ya kai ga manoman jihar Kaduna kafin damunar baɗi. Farfesa Bitrus Tarfa shine mataimakin darakta na sashen binciken ayyukan gona a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma shi ya jagoranci gabatar da sakamakon wannan bincike.
Mun zo ne mu bayyana ma mahukunta da kuma mutanen da suna cikin aikin gona cewa muna kirkiro wata taki. Yanzu idan mun lura a Najeriya yanzu kusan iri taki daya ake sama kusan duk shuke-shuken da ake yi a cikin Najeriya, wanda kuma bai dace ba domin bukatun shuke-shuken ya bambanta. Za mu fitar da taki wannan musamman za a buga ta a ce wannan takin masara, wannan takin waken soya, wannan takin shinkafa.
Suwa za su yi wannan takin ne?
A mutanen Fepsan, wato kungiyan kamfanoni masu yin taki kenan. So wannan da muke gwajin masu suka yi mana.
Me bambancin shi wannan taki da kuke so kawo da kuma ainihin taki da aka saba amfani da shi?
Wannan taki tana kunshe da sinadarai guda biyar, amma ainihin wannan muka saba da shi shine NPK, sinadarai guda uku kawai.
Babban sakataren ma'aikatar aikin gona ta jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Sama'ila Jire shine wakilin gwamnatin jihar Kaduna a wajen gabatar da rahoton wannan bincike.
Sun karantar da mu cewa sinadaran da ake bukata a gonan nake na take sun kai 16, amma su wannan da ake mana su sinadaran ne guda uku kawai. So hukuman bincike ta Jami'ar Ahmadu Bello ta fannin gona da su da Agra sun gano akwai ɗin su sabon take da za su fito da shi wanda yana da sinadarai wajen guda biyar, wanda an kafa da shi a gona amfani zai karu. Ba haka manomi zai samu alhairi wanda ke bata da iyaka. Da wannan hukuman bincike za a zauna a tattauna sannan don gudun wanda ya kamata ba da za a bada a tabbatar da an samu amfani mai yawa a jihar Kaduna ga manoma.
Shugabannin kungiyoyin manoma daban-daban a jihar Kaduna ne dai suka halarci wannan taro, kuma sun ce akwai alamar haske.
Sunana dai Haruna Gam Muhammad, wakili ne na kungiyar masara ta hada da manoman masara, masu sarrafa masara da masu saida masara. To yanzu ya rage ga mahukunta su aminta da wannan bincike, kamfanonin taki su yi ma mutanen jihar Kaduna takin nan da aka binciko. To na tabbata nan da yan lokaci kankani zai mamaye duka Najeriya ma za su shigo.
Sunana Alhaji Muhammad Umar Numbu, shugaban kungiyar manoman shinkafa na kasar reshin jihar Kaduna. Manoman shinkafa lalle mu ƙara himmatuwa, mu ƙara noman shinkafan nan da ranan nan da ke zuwa saboda mu ciyar da ƙasarmu da abinci insha Allah.
Dama dai gwamnatoci a Najeriya sun maida hankali akan bunƙasa harkokin noma a matsayin hanyar samar da abinci da kuma ayyukan yi ga 'yan ƙasa. Sai dai kuma matsalar tsaro musamman dai a arewacin Najeriya na ci gaba da zama barazana ga manoman a gefe guda. Isa Lawal Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikra, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Kungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya na ci gaba da faɗakar da jama'a dabarun fahimtar juna da samun kyakkyawan zamantakewa tsakanin su. Tun ranar 7 ga watan Satumban shekara ta 2001, wato shekaru 20 kenan, jihar Plateau ta fada rikicin da ya lakume rayuka da dukiyoyin jama'a. Tun wancan lokaci ake ta samun rikice-rikice da hare-hare kan waɗanda ma basu san hawa ba basu san sauka ba. Kungiyar da ke tallafawa al'umma su fahimci muhimmancin matakan da su kansu za su ɗauka kafin ɓarkewar rikici tana kan ƙoƙarin ƙara wayarwa jama'a kai, inda ta ɓullo da tsare-tsare daban-daban. Daraktan tsare-tsare na cibiyar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai, Reverend Dr. James Mobile Wiye, ya ce tsarin da suke aiwatarwa zai ba jama'a damar fahimtar alamomin tashin hankali da ɗaukan matakan gaggawa don magance su.
Yaya za a ga alamomin takaddama, sannan a magance kafin ta hayayyafa ta kasaita ta zama irin barnan da ake yi a yanzu. Idan an fara buga gogen siyasa, sai ga mutane na hito da rawa iri-iri, to wani rawan yana kawo barna, wani rawan kuma ya kawo alheri. Amma fatan mu shine duk abin da wani haluki zai yi a doron kasa ya tuna gobe kiyama. Idan ka yadda har kaman da ayan Bible ya gaya mana cikin Ezekiel sura 33 aya 6, yace inda ka ga musifa na zuwa, kai an sa ka fasto, ka gargadar da mutanen ka, ba wai ka inzanta su je su yi hada ba. Idan jinin mutum ɗaya ayi halaka, Allah yana cewa kai pasto zan rike ka, kai za ka yi sakamakon wannan a ranar tashin kiyama. Amma in ka sanar da su sune suka yi kunnen kashi, to wannan jinin na kansu. Shi yasa muke tabbatar da zuwan nan namu ya amfana kwarai. Allah ya sa ma kuma mun samu zama da wayansu shugabannin gwamnati. Ana dai ko inda wani ya laifi ayi adalci a hukunta mutane yanda doka yace, amma a ji tsoron Allah. Masu aika da wayoyin nan suna tsayawa limaman handset da pastocin handset, wanda sai su barota, sai su baza, sai a zuga mutane. To lokaci yayi da za a yi haka. A kungiyar ministry din akwai ni doka da muke kiran shi Religious Tolerance and Hate Speech Bill, wanda muke so a yi kokari a dauka. Dan menene Supreme Council of Religious Affairs da tare da CAN su suka zo na suka yi wannan, sannan sun ce to in mun laifi ku kama mu da wannan dokan. To muna fatan jihar Plateau da wani jihohi na arewa za su karɓa wannan dokan su duba in yayi su aiwatar, domin kundi ne kuma in an aiwatar kundin nan ba haushi kawai take ba, tana da ikon ta gatsa mutum ta cije mutum, domin sun sanya kaidoji da za a yi wa ladabtar da mutane idan sun bar kibila.
Shi ma shugaban cibiyar Dr. Nuraini Imam Ashafa ya ce ba wani addini da ya halatta kisan mutane ba tare da wata hujja ba.
Mu yi taimakekeniya wajen tsaron dukiyarmu da lafiyarmu da lafiyar al'ummarmu. Sannan mu sa ido dukkan ko dan banza ko dan shaye-shaye ko mai ingiza kantu, dukkansu mun gane su anguwanmu mai magana hattara ko su bari ko su ba mana anguwa. Duk ba ta gari, jama'a su yi da kansu su fitar da ba ta garin su ba musu anguwa. Yara kuma su yi hattara. Musamman lokaci ga siyasa ta sa danno gaba, ana amfani da su a basu maye, a basu abubuwa, a ce ku ce saiwa ne ko a karye, dole saiwa ne ko ba kaza sai an yi kaza. Irin wannan lafazi yara su kiyaye amfani da su ake yi, don masu amfani da su din ƴaƴansa gudana suke tare da ku. Masu amfani da su makantar ƴaƴansu ya tsaya, masu amfani da su an kona gidajensu, an kona shagunansu, an kona kasuwancinsu, komai nasu na tsare a tsare kuma suke tafiya. Manyan ƴan siyasar mu da Abdullahi da Abel da Joseph da Yusuf tare suke harkansu, auratayya ana tare, ana tafiya tare. Mu ku a cikin gari Talakawa ƙasa a Najeriya ta yau an sa gaba da kiyayya tsakanin mu, an banmu muna ji ma juna rauni. Matasa, rayuwanku da duniyanku ne yake lalacewa, yake gurɓacewa, ku yi hattara.
Ana danganta wannan rikici musamman na baya-bayan nan da addini, me zaka ce akan haka?
Wannan babban kuskure ne ga baki da kawo addini cikin al'amarin nan. Ba maganan addini illa matsala ne wanda yake matsala ne na talauci da kabilanci, saboda addini ya haramta, musamman addinin musulunci da ni na sani, duk wanda ya kashe rai ya dauki ran wani ba kan hubba ta shari'a ba, ya dauki ran wani, wallahi sai ya shiga wutan jahannama. A musulunci rai na da daraja, tana da muhimmanci. Kai ran dabbobi ma wanda ya taimaki dabba zai shiga aljanna, balle wanda ya mene, balle wanda ya taimaki ran dan adam gabaki da. Shi yasa a musulunci ake ce in ka dauki rai mutum daya cikin kuskure, to sai ka biya diya sama da miliyan 70 a yau. Sannan kuma me, sai mutum yayi azumi kwana 60 a jere, kuma bayan azumin kwana 60 ba yi da garanti Allah ya karbi tuban shi, sai gobe kiyama Allah zai dauki rama koye wani abu da shi din, shigan aljannansa ba tabbas, saboda jininsa, akwai jinin dan adam a hannunsa.
Sunana Sani Suleiman, babban kaddashin jami'in gudanarwa na ita wannan hukuma mai zaman kanta da ake kira Mexico. Kin ga daga yanzu abubuwan da suka fara jihar Plateau ya nuna mana ayyukan masu yin mu'amala da yanar gizo wanda turanci ake kira social media domin aika sakonni na kiyayya na addini da na kabilanci da na siyasa suna rukuza kokari da ake na samar da zaman lafiya suna cusa mummunan tunani tsakanin al'umma masu bambancin kabila da addini dole sai an dauki matakai a wannan bangare haka kuma wasu tsiraru daga cikin shugabannin addinai masu amfani da rigar shugabancin su na addini su dinga yin wa'azuzzuka na kiyayya wa'azuzzuka na shedan da iblis ba wa'azi na Allah ubangiji ba to dole sai an maida hankali akai waɗanda za su ji ayi kokarin sauya musu tunani don su dawo kan hanya waɗanda kuma ba za su ji ba to a hada karfi da jami'an tsaro domin su ji a jikin su
kwararru da masana harkokin tsaro a Najeriya sun sha zaman tattaunawa da samar da taswira da zai taimaka wa hukumomi gano matakan magance matsalolin tsaro a kasar lamarin da Malam Umar Faruk Musa dake zama mamba a kungiyar sasanta tsakanin addinai a Jos yace sai gwamnati ta aiwatar
akwai bukatar a ga cewa an samar da taswira ta hakika kuma ta gaskiya ba irin wata zo ai a sama zo a ce an zauna an tara mutane an sa hannu kowa yafe ba a'a wannan ba shine ba na hakika me akai maka kowa ya fada nayi asara kaza ne wato wannan hakika addini da kabilanci yakan sami shiga ne bayan abun ya riga ya auku amma tun fil azal akwai matsayi da aka samu na rashin aikin yi an bar matasa da dama ba su da ayyukan yi wannan shi yakan haifar da irin waɗannan tashin-tashino da kuma fitina idan da gwamnati za ta yi kokari ta sanya jari a hanyar kirkiro da ma'aikatu ko ba ma'aikatu ba ko hanyoyi amin da matasa samu aiki yanzu abun alfahari ne a ƙasar nan muna da ƙasar noman nan shin ana morata an zuba ido an bar dazuzzuka ga sanan ba abin da suke har ma yan fashin suke ma mai wajen idan da an yi amfani da zuzzuka nan an sanya matasa sun shiga suna tonan kasa da arzikin da za a samu ba kadan ba yanzu mun duba jami'o'in mu a duk shekara ana fitar da waɗanda suka kammala karatu ina gwamnati take gura mana ta dauke su aiki jami'a daya za a ce ta fitar da mutum 1000 misali balanta na kuma an samu saboda haka jami'o'i ma da sama da guda 300 da wani abu in kowa zai fitar da 1000 wajen 300 da wani abu ina gwamnati ta dauke wannan aiki akwai ma'aikatu na matasa da wasanni ina kudin da ake basu me suke wani tsari suke da shi akan jawo matasa akan ayyukan zaman kansu sannan muna da hukumar bautan kasa ita ma me take yi a wannan shekara daya da waɗanda suka gama makaranta za iya koya musu sana'o'i da sun fito ko su kama aiki ko kuma a sa su a aikin noma suna fitowa su kama aiki wannan zai taimake mu kwarai da gaske
kwararrun na cewa ci gaba da zaman tattaunawa tsakanin al'umma da samar da tsaro mai inganci yin adalci wa waɗanda aka cuta da bin koyarwar da addinai suka zayyana bilhaqi da gaskiya za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai dorewa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan mu zare na cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan aje halin da ake ciki dai hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta kaddamar da zaman sauraron ladabtarwa tsakanin kasar Brazil da kuma Argentina biyo bayan dakatar da wasan neman cancantan shiga gasar kwallon kafa na duniya a ranar Lahadin da ya gabata a kasar Brazil tsayar da wasan ya biyo bayan kantar kariya da wasu ƴan kasar Argentina su guda hudu suka yi game da batun kariya sharuɗan coronavirus da ke bukatar duk wani mutum da ya fito da kasar Ingila sai an killace shi su dai waɗannan ƴan wasan kwallon kafa na kasar Argentina da suke buga wasa a kasar Ingila su ne Emiliano Martinez Emiliano Buendia, Christian Romero da kuma Lo Celso har ila yau dai a dangane da batun wasan kwallon kafa don neman cancantar buga gasar kwallon kafa na duniya wanda za a yi shekara mai zuwa kasar Qatar kasar Najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin ca inda take da maki 6 daga wasanni biyu da ta samu nasara akan kasar Liberia da kuma Cape Verde Malam Ishaq Ismail Wunti ya yi shara akan irin sabon lalanda kungiyar Super Eagles din kiri a hira ta da shi
sunana Ishaq Ismail
Ismail Wanti. Wato sabanin kokarin da Najeriya take yi wajen samun kanta cikin gasan kofin duniya a wasannin da aka yi na datan wato shekaru da suka gabata, duk wanda ya ga irin rawar da Najeriya take takawa babu shakka babu wani abun kushi abu ne na kwarin gwiwa. Kasancewa wasannin biyu na farko da aka gabatar sun tabbatar wa duniya cewa wannan karan kan a shirye suke. Kasancewa idan ka lura dukkanin wasannin da suka ci suna da maki guda shida, akwai wasannin da ma dan wasan mu na gaba yana ci, kaga yanda ya taka rawan gani wanda a duniya ma har yanzu ana ta cewa har yanzu fa yana kan gaba na taka leda. To kuma Najeriya ita ce take na daya a wannan rukuni nasu. To idan ka lura da tazaran maki da take da shi da kuma bajinta da ɗan wasa suke gwadawa, ya gwada cewa a wannan karan kan ba ma gasan da ake yi na samun lasisin shiga a wannan gasa na duniya ba, a'a idan aka je ma wasan na duniya wadda ake sa ran da a yi a kasar Qatar, ya tabbatar da cewa Najeriya za ta yi bajinta wadda bata taba yi ba a datan ba.
Akwai wasu ɗan wasanni ne da aka sa sabbi
waɗannan dai da ka sani waɗanda suka fi kokari su ne waɗanda aka san su a can, so ko da akwai sabbin ma, to ni na ta'allaka nasaran da Najeriya take samu ba wai sauyi ta bangaren ƴan wasa ba, sauyi ne ta bangaren tunani da kuma haɗin kai da kuma kishin ƙasa wadda suka gwada a yanzu sabanin yadda da suke. Don idan ka lura a dacan baya, ni ina da ƙarfin gwiwan cewa an da su daure akan wannan kokarin da suke yin, ba ma magana rukuni na biyu ba, ba ma magana quarter final ba, za mu je gurin da inda ba ci kofi ba, to za a buga wasa na ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe.
To za mu karkare shin na yau da batun da ke nuni da cewa hukumar kwallon kafa ta ƙasar Najeriya NFF ta amince cewa akwai kuskure a kidar da ta yi da ke bayanin kaftin ɗin kwallon kafar Super Eagles Ahmed Musa ya buga kungiyar Super Eagles ɗin kwallo har sau guda 100 daban-daban, inda ta ce ta amince da kidar da hukumar kwallon kafa ta duniya ta bayar da ke nuni da cewa shi dai Ahmed Musa sau 98 ne ya buga club ɗin Super Eagles ɗin. Wannan bayani ya fito ne daga daraktan sadarwa a hukumar kwallon kafar NFF Ademola Olajire. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da wani sabon tsarin yaki da cutar corona a wani jawabi da zai yi yau da rana a fadar White House biyo bayan karin masu kamuwa da cutar a kasar. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa Biden zai gabatar da waɗansu hanyoyi shida da za su taimaka wajen samun ƙarin Amurkawa da za su yi rigakafi, da zai hada da neman haɗin kan kamfanoni masu zaman kansu. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani fareti yau Alhamis da karnuka da dawakai da kuma turoktoci, sai dai babu makamai masu linzami bisa ga hotunan da aka yayata. An gudanar da faretin ne da tsakar dare na tunawa da cika shekaru 73 da kafa ƙasar ta Koriya ta Arewa. Babbar kotun ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin goyon bayan wani gungun mata da suka nemi a ba 'ya'yansu da aka haifa a ƙasashen waje 'yancin zama 'yan ƙasar Malaysia. Kundin tsarin mulkin ƙasar Malaysia ya ba maza 'yancin 'ya'yansu da aka haifa a wata ƙasa damar zama 'yan ƙasar Malaysia, amma mata ba su da wannan 'yancin. Sai dai alƙalin babbar kotun Akhtar Tahir ya yanke hukunci yau Alhamis cewa dokar zama ɗan ƙasa tana da rauni idan aka yi amfani da ita kaɗai, sabili da haka tilas ne a gama ta da dokar da ta haramta nuna wariyar bisa dalilan jinsi. Daga ƙarshe shugabannin adawa da masu sa ido a harkokin zaɓe masu zaman kansu.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da ta taya na gabatar da shirin, da Jule Leathers Gresham da ta bada umarni, amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da nan shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.